بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، كما يريد مك صاحب حدوا اوان مسلاتي مي البركه ان شاء الله نا النور دكي نان وستو ابوجا دون كرنت لتافي مي البركه ان شاء الله نا الخلاف بين العلماء أسبابه وموقعه وصاباني كوكارا وجونا إلمي سكانم مالمي سببا دكي كاوشي دكما متاكين دمكي. ولفا فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الوهيبي التميمي رحمة الله عليه بسا غهوري ودا يدا دا أمنتي ونا الله سبحانه وتعالى. Za mu ci gaba da karatu kamar kullum, muna masu farawa da kaskantar da kai da mika kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karantawa daidai, ya ba mu ikon fassarawa daidai, ya kuma ba mu ikon aikata daidai. Muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa masu girma na Al-Hayyu Al-Qayyum, Allah ya yi rahama da gafara da jinkai da yafiya zuwa ga iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da iyalanmu. Muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan daidai, ya kuma ɗauki rayuwarmu a halin muna cikin imani. Jarrabawa da muke fama da su a ƙasar nan da dama, kamar abin da ya shafi ɓangaren tsaro, akwai ƙalubale na terrorism, kidnapping da banditry. Muna roƙon Allah ta'ala ya nuna mana ƙarshensu. Waɗanda suke tada wannan ƙayar baya, Allah ya shirye su. In ba masu shiriya ba ne, Allah ya sa dukkan bala'in nan ya ƙare a kansu. Jami'an tsaro da sauran waɗanda alhakin ke hannunsu, wajibi ne a ƙara ƙaimi, saboda rayukan ‘yan adam babban abu ne. Mu duba jarrabawa da aka samu a jihar Kwara, adadin jama'a da aka kashe ko ƙasashen da ake yaƙi, wani lokaci ba a samun irin wannan. Muna roƙon Allah ta'ala abin da ya fi ƙarfinmu Allah ya magance mana, abin da za mu iya Allah ta'ala ya sauwaƙe mana. Waɗanda suke waɗannan bala'i, Allah ka shirye su. In ba za su shiryu ba, Allah ta'ala ka lalata al'amuransu. Waɗanda suke ɗaure musu gindiya, Allah ta'ala ka tona asirinsu, Allah ka kaskantar da su, Allah ka walakantar da su. Yau da ikon Allah muna 20 ga watan Sha'ban, hijira shekara ta 1447 insha Allah. Muna da mafiya yawa shine kwana 10 kenan ga watan Ramadan. Muna roƙon Allah ta'ala ya isar da mu Ramadan a cikin imani. Allahumma ballighna Ramadan bil iman. Allahumma ballighna Ramadan bil iman. Allahumma ballighna Ramadan bil iman. Muna roƙon Allah ta'ala ya isar da mu a watan Ramadan a cikin halin imani. Magabatan mu na ƙwarya irin waɗannan kwanaki sukan shirya su yi timetable ne da za su fiskanci watan Ramadan. Kaifa nastaqbilu shahara Ramadan, ta yaya za mu fiskanci Ramadan.
yana da kyau tun a yanzu mu tsara na farko mu yawaita tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala mu duba kasawar mu mu yi aiki da wata Ramadana mu magance wannan kasawa din na biyu mu tsara time table irin ibadun da zamu yi abin da ya shafi ciyarwa fi sabilillahi abin da ya shafi sallar dare abin da ya shafi taimakon mabukata ziyarar marasa lafiya yawan tilawan qur'ani mu duba irin waɗannan ayyuka da suka dace ya zama mun tsara inda hali mu fara trial tun a yanzu gabanin ma Ramadan din ya shigo don ya zama mun karbi wata Ramadan din a cikin halin imani da nutsuwa wata Ramadan bako ne mai alheri bako ne mai albarka duk inda ake maganan bako mai albarka to babu kokonto wata Ramadan ya kai wannan matsayi din ni'ima ce mai girma Allah ta'ala ya mana baiwa da shaida wata Ramadan sahabbai suka yi congratulating juna saboda ne saboda isowar wata Ramadan ana ta juna murna a rika congratulations wa juna dan me dan ga Ramadan yana dab da isowa to ina aiki da damar ina congratulating dinmu gaba daya akan zuwan wannan bako mai albarka Allah ta'ala ya sa muna daga cikin masu cin ribar albarkan wata Ramadana muna cikin waɗanda Allah zai karbi ayyukan su ya gafarta musu kurakuran su Allah ya sa makomar mu aljanna ne bayan wata Ramadana din muna roƙon Allah ta'ala ya rahama da gafara da jinkai da yafiya zuwa ga dukkan iyayen mu da malaman mu da ƴaƴan mu da ƴan uwan mu da aminan mu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon Allah subhanahu wata'ala shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare za mu tashi a darasi na nawa darasi na 18 ne ko to din da dangina kenan zai zama okay za mu tashi darasi na am na 18 a shafi na nawa shafi na 27 daidai kan wata faqara okay to muna ci gaba da karatu cikin littafin al-khilaf bainal ulama mai iya yi waye zama wannan shine karatu na ƙarshe a littafin mai iya yi waye kai sati mai zuwa a kammala Allah shi ya san dade ina shigowa masallacin nan akwai malam Zailani ya tare ni yake cewa shi yana bada shawara in an kammala a saka darasin da ya shafi asma'ullahi alhusna so abin da ya taran kenan ya fada so ban san shawarin sa kenan so ala ayi halin na dai ga ya muku saboda usually an kammala akan duba littafin da ya dace a saka shi don a karanta ko insha Allah ta'ala ina wanda ya bada shawarin iya kusa to tashi su ganka ko kun ga wanda ya baku shawaran ko insha Allah kaga na tona ma asiri ko amma asirin alheri asirin alheri Allah shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya Allah ita tona asirin abada lokaci akan fade ta istiara ne ina karami an taba zuwa daura wani aure da mu malamin da ke addu'a sai ya fara addu'a Allah ya sa a zauna lafiya aure Allah ta'ala ya albarkaci aure Allah ta'ala yayi kaza can addu'arsa ta ƙarshe sai ya ce Allah ya tona asirin ma'aurata kawai sai ya wuce wannan kalma ta zauna a zuciyata amma ban san ma'anar ta ba kuma Allah ya taimake mu iyayen mu Allah ya sauwake musu tarbiyya lokacin babu internet tare da mun dan dara a shekaru amma gaba ɗaya bamu fahimci me ake nufi ba yanzu kuma rayuwa ta lalace yaron da ke primary school an yi exposing ɗinsa ga dukkan wata fitina da abin da shekarunsa bai kai ya sani ba ya sani dalilin internet sai wanda Allah ya kare amma da waccan rayuwar babu ita kwata-kwata rayuwa ce ta kunya da kawaici da kamala ango sai a masa aure wallahi ya gagara zuwa ɗakin iyalinsa sai an raka shi da kyar shi ma yana jin kunya ita ma tana ji a wata kalcan ma sai an je sayan baki amma a yanzu tun a neman kunyar ta riga ta kare babu abin da ba a sani ba Allah dai ya gyara mana wannan al'umma tamu ba alheri ba ne wannan kunya kullum aka samu kunya to akwai imani a duk inda aka rasa kunya fiyayyen halitta yace imani ya bar wurin iya daga cikin mafi girman asarar da muka yi shine raba al'ummar mu da kunya yana cikin mafi girman asara a yanzu raba al'umma da me da kunya Allah shi samu wanye lafiya Allah shi samu wanye lafiya ci gaba da karatu cikin littafin al-khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min wato sabani ko kace nace ko karawa sabubba da ke kawo shi da kuma irin matakin da ya dace mu dauka idan wannan ya faru Allah ta'ala shi samu wanye lafiya.
Min razaqahu Allahu ilman wa fahaman, akwai malami da ya bashi ilimi da fahimta, ilimi daban fahimta da biyu daban. Na biyu kuma yace akwai talibu ilmin, wanda yake talibin ilimi, inda hu min al ilm, iya da ilimi, amma darajar sa bai kai matsayin na akwai talibin ilimi, wanda shi kuma yana da ilimin da fahimta amma bai kai matsayin babban malami ba. Sai na uku shi ne ammiyun alladhi la yadri, wanda suke musulmai ne, wato gamagarin musulmai, su ba malamai bane kuma ba ɗaliban ilimi bane, su dai kawai sukan ji wa'azi su tsinci abin da za su bauta Allah da shi. In matsala ta faru a aurensu ko a kasuwanci, za su ce da Allah kiramin akramaka Allah innayin fatawa. Wannan su ne nau'i na uku. Na farko akwai manya-manyan malamai, na biyu akwai ɗaliban ilimi wanda suke da ido, na uku akwai musulmai awwam, su ba malamai bane ba ɗaliban ilimi bane amma suna ƙoƙarin tambaya da kuma jin wa'azi da zuwa ta'alim don su san addini, su bauta wa Allah subhanahu wata'ala da wannan ilimi din. Mafhum? To akan wannan ne ina ga shine na uku da muke, ko ko a na biyu muke, shine na uku, ko shine na uku. So daga ciki malam yace wanda suke awwam, gama garin musulmai wanda ba su da ilimi, shine ina za mu tashi? Wa minhum may yara, na farko ko na biyu? Na biyu ko. Wa minhum may yara anna dhalika laysa biwajibin li anna man huwa aqwa ilman qad la yakunu a'lam fi kulli mas'alatin bi ainiha. Malam yace bangare na uku sune awwam, sune gama garin musulmai da su ba malamai ba kuma ba manya-manyan dalibai masu cikakken ido a cikin addini ba. A wannan dalibai masu idon zaka samu mutun ya haddace Qur'ani, ya san tafsirin Qur'ani, amma yau kansa adalci shi dalibi ne, ya karanta hadisai sun kai 2000, 3000, 4000, 5000, duk bai cire shi a matsayin dalibin ilimi ba, don matsayin dalibin ilimin ma daraja-daraja ne. Wani a farkon dalibta yake, wani kuma ya girma a bangaren dalibin ilimin. Shi yasa mafiya yawa manya-manyan malamanmu na duniya, in kana bin su, wanda muka rayu da su, wanda bi ma'anar kalima ko ina ka je a duniya sun kai a ce malamai, amma suna magana sai ka ce nahnu talabatul ilm, mu a matsayin mu na daliban ilimi. Wannan kalma ba za ta irgu ba cikin takaddun Ibn Uthaymeen rahimahullah, ba za ta irgu ba a cikin maganganu da ya shafi irin na Sheikh bin Bas rahimahullah, ba za ta irgu ba cikin maganganun da ya shafi na Ibn Uthaymeen Al-Albani rahimahullah, har irin manyan malamai da suka shafi irin su Sheikh Sayyid Tantawi rahimahullah, yana mufti Diyar al-Misriya daga baya zama Sheikhul Azhar, yana Sheikhul Azhar, mun taba zuwa ofisin sa wata nasiha a Misri yana mana kaman shekara 20 da suka wuce. Yana cikin mafi girman abun al'ajabi da ido na ya gani a bangaren sanin Qur'ani, shine magana da shi akan Qur'ani. Amma duk magana da zai sai ce nahnu talabatul ilmi, mu a matsayin mu na daliban ilimi, shine fa Sheikhul Azhar. Sakataren sa dake masa rubutu a ofishin sa professor ne a Qur'ani, amma duk da haka bai taba itirafin da cewa mu malamai, sai ce a matsayin mu na almajirai a addini, saboda asali ilimi yana karantar da mutum humility ne, da kaskantar da kai. Duk inda kaga ilimi babu kaskantar da kai, to an samu matsala mai girma a ilimin. Amma babban abu idan ilimi ya koshi mutum, to za ka ga yana ƙara ilimin, yana ƙara mai da kansa ƙasa a duniya, yana kuma ƙara girma masu ilimin, yana ƙara ilimin, yana kuma ƙara jingina kansa zuwa ga ɗalibta a kan ilimin. In ka ɗauki drum ɗin ruwa ka zuba bokiti biyar a cikinsa, in ka daka sai ka ji ya yi ƙara. Amma lokacin da ya ce wanda ilimin ya ƙoshe su, to zai ga ba sa alfahari da ilimin, amma bai ishe su ba, sun fi jin su malamai ne. To yasa a ƙa'ida humility yana ƙara tabbatar da mutum malami ne,
yanzu duk irin su Ibn Uthaymeen rahimahullah suke cewa su almajirai ne su Sheikh Sayyid Tantawi Sheikh Al-Azhar amma ai mu mun san malaman ne amma su ba su yadda malamai saboda duk sharuɗin da aka saka da malamai wasu a ciki sun kai shekara 50 amma ba su taba itirafi su ce mu a matsayin mu na malamai muka ce ba Sheikh Nasiruddin rahimahullah hadisi zai canja matsaya ya ce ya inganta ya ce bai inganta ba sai ya ce ƴan uwana almajiran ilimi sun an karantar da ni akan kuskuren da nayi yanzu zan gyara kuskura sai kaga idan yayi sake muraji'al littafi yayi review sai kaga ya canja matsayarsa kuma sai ya ce ƴan uwana almajirai sun tunatar da ni akai to shi yasa ka'idan ilimi idan akwai shi to akwai kaskantar da kai akwai tawali'u babu jiji da kai a cikin sa duk inda kuma zama akwai ilimin aka samu jiji da kai to har ga Allah an kama hanyar tafiya zuwa ga wuta ne Allah ya kare mu amma asalin ilimi yana kaskantar da mutum ne Ibn Uthaymeen da muke karanta littafin sa daga gidansa zuwa masallaci a garin su na Qasim yakan yi tafiyan kaman kusan kilomita 2 idan zai je masallaci da kafa yana atisaye kuma yana muraji'a na Qur'ani in yana tafiya zai ta muraji'a in yana dawowa yana muraji'a akwai ran da ya fito yana tafiya masallaci yana muraji'an Qur'ani yara suka tare shi suna wasa na kwallo sai ya tsaya muna son kama gemun ka ne sai ya ba su gemun suka yi ta kamawa dai yaron ya ja shi sai ya shiga da shi kaman mu ce zaure a kalcen mu na gidansu akwai abinci kai kama riga sai ya ja sai malam din ya bi shi suna shiga wurin ya dauko abinci kai ya ce malam din su ci tare ya zauna ya ci abincin da shi ya bar gida bai isa masallaci ba daliban da ke bin suka rasa shi suka same shi a zaure da yara kazana sun ja shi wai suna cin abinci ka dai duba halaye irin nasu yara kanana sai su rike shi sai bi su shike dan wai me saboda saukin kai ilimi yake sawa duk mai karatu yana da saukin kai a wurin mu'amala mafhum tayyib don haka akan matsala ta uku ga wanda suke daliban ilimi malam yace idan wanda yake awwam ne daga cikin awwam wato ga magarin musulmai wanda su ba malamai ba ko ba manya-manyan daliban ilimi ba su dai ƴan kananan almajirai ne masu kokarin jin karantarwa don su bauta Allah su nemi aljanna sai yace to idan suna da tambaya wa za su tambaya na farko suka ce wajibi ne ga wanda zai tambaya ya tambayi wanda yake ga yafi shi ilimi daga cikin malamai wato a cikin malamai a gari sai duba waye fi kowa ilimi da tsoron Allah sai ya zama shi yake fatawa ya tambaye shi wanda a fahimta sa yafi kowa ilimi kuma yafi kowa kwatanta bin Allah don ilimi daban bin Allah daban akwai wanda Allah ya bashi karatu amma babu bin Allah tare da shi yanzu ba abu ne mai sauki ba ana samun wasu malamai da ke karantarwa a makarantun mata kaga suna fasikanci da dalibansu wal iyazu billah akwai bala'in da ya kai wannan Uba ya dauko ya ya kawo wajenka amana a ci amana akwai cin amana a duniya da ya kai wannan al'amari ne na lalace Allah ya gyara mana al'amura so daka yadda ilimi tsakanin masu karantarwa yake daban-daban to haka bin Allah ma tsakanin yake daban-daban ba daya bane wani mai karantar da addinin ka bashi amana ko a duniya akin ya halatta a kawo aljanna ka kawo aljanna ka bashi wallahi zai kiyaye maka amanan aljanna wani in zaka bashi ajiyar naira 100,000 sai an samu matsala tsakaninka da shi so da haka mutane yadda suke daraja-daraja ne a ilimi to haka suke a ciki kuma daraja-daraja ne akan kwatanta bin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma bin dokokin Allah din subhanahu wa ta'ala don haka bangare da farko suka ce in kana awwam gama garin musulmi da kai ba malami ba ko ba babban dalibi ba wajibi ka duba wanda fi kowa ilimi a gari da kwatanta bin Allah ka tambaye shi sai na biyu suka ce a'a anna zalika laysa biwajibin wannan ai ba wajibi bane li'anna man huwa aqwa ilman yana iyawa wanda yafi kowa karfin ilimi a garin kadi la yakunu a'lam fi kulli mas'alatin bi ainiha me iya yiwa akwai wata matsala kuma da wanda yake ma dalibin sa yafi shi saninta zaman cewa kafi kowa ilimi a gari kai ne babban malamin wannan bai nuna kuma cewa akan kowace matsala a duniya kafi kowa ilimi a garin saboda cewa kafi kowa din maybe in an tara komai da komai ne yanzu akwai malaman da an ka dauke su akwai matsalolin da duk ilimin su ba su magana akai saboda suna kar su yi kuskure ne zan baya mai sauki da zan baku akwai shekara aikin haji da aka yi Sheikh bin Bas rahimahullah ya je Sheikh Muhammad Nasir ya je Ibn Uthaymeen rahimahullah ya je duka suna khaima guda ɗaya suna zaune a aikin haji sai aka buɗe filin fatawa a shekaru bin Bas rahimahullah ya girme su a mansab matsayi shine mufti al-am kuma shine shugaban hay'atu kibaril ulama so saboda yafi su shekaru da matsayi duka suna girmama shi me ke faruwa da suka bude filin fatawa in an je ko tambayar dake da alaka da hadisi sai kalli Sheikh Muhammad Nasir Muhammad sai amsa wannan tambayar in an kawo tambaya dake da alaka da darasin da Qur'ani yake karantawa ko hadisi wato iya cire hukunci a nassi matsalan fikihu sai kalli Usaimir Muhammad sai ce amsa wannan tambayar in an kawo matsalar dake da alaka da tauhidi shi sai amsa wato a zaman da suke yana nuna cewa kowa akwai bangaren da ake ga yafi dan uwansa sai ya raba wa kowa bangaren da yake ga shi ya dace lokacin sallah da tazo aka yi alwala za a yi sallah sai ya ce wa Sheikh Muhammad Nasir Mullah ka mana sallah sai ya ce la ya Sheikh me dalili sai ya ce wa Sheikh bin Bas anta a'lamu minna bil Qur'an kafi mu dukkan sanin Qur'ani sai Sheikh bin Bas saboda tawazu sai ya ce nahadu fil Qur'ani sawa a Qur'ani da ni da kai da Malam Uthaymeen duka daidai muke babu wanda yake wani sai ya ce amma na ce ka gabatar don kai kafi mu sanin hadisi saboda hadisin ce wayi idan aka zo sallah wanda yafi kowa sanin Qur'ani shine zai me zai limanci in ya zama kuma ana daidai sai wanda ya san me hadisi so shi sai ya ce Sheikh Muhammad Nasir Mullah kafi mu sanin hadisi sai ya ce ya Sheikh anta alamu minna bil Qur'an kai kuma kafi mu Qur'ani ai tawali'u ne yasa ya ce a Qur'ani duka daidai muke duba irin ɗabi'u nasu da ya zai yi sallah sai juya sai ya kalle su Sheikh Muhammad Nasir Mullah sai ya ce ya Sheikh zan mana sallah ce irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma zan am ukhaffif ko kana bukatar in sawwaka kar ai sallah mai tsawo nayi irin sallar manzon Allah a wannan wurin ko nayi sallah wacce take mai sauki ba ta da tsawo sai Sheikh bin Bas ya ce yake ce masa kama na irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wuce gaba sai tsawaita sallah din so wannan duka me ke bayyana mana ana iya samun malamai amma wani yafi wata baiwa a wani bangare iya cikin abin da Ibn Uthaymeen rahimahullah ya fice a duniya shine shi mutafannin ne kusan duk wani fanni na ilimin addini a duniya babu wani bangaren da bai sa kai saboda shi mutafannin shine shi multidisciplinary scholar ne wato shi multidisciplinary ne in ya maka magana akan asbabun nuzul na Qur'ani sai ka dauka iya abin da ya sani kenan in ya maka magana akan tafsirin Qur'ani sai ka dauka iya abin da ya sani kenan in ya maka istinbatin hukunci a cikin nassosi wannan kan hadith wala haraj hadith wala haraj idan ya shiga maganar usulul fiqh in ya shiga qawaidul fiqhiyya in ya shiga mustalahul hadith in ya shiga asbabun nuzul kowane ilimi idan ya dauka wallahi sai ka dauka a duniya bai san komai ba sai wannan shi yasa ake ce masa mutafannin wato shi kowane fanni ya shiga yayi karatu haka magabatan mudalala suke ko da akwai bangaren da yafi wani za ka ga expertise su ko ina suna magana na ilimi duba Ibn Hajar rahimahullah duba irin rubutun Imam Suyuti rahimahullah duba irin takaddun Sheikh Islam rahimahullah sai ka rasa ma wani bangare ne suka fi gogewa saboda duk inda suka yi magana na ilimi za ka tabbatar da cewa lalle su masu ilimi ne a bangaren Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ta'ala musamman bangaren ajjarhu wa ta'dil amma bangaren istinbadin hukunci ko hadisi na Ibn Uthaymeen rahimahullah ya fi shi amma duk da haka akwai bangaren da yace baya iya yi na farko yace shi ba zai iya karantar da mata ba so da haka duk majalisinsa baya majalis na mata me dalili yace yana tsoron jarrabawa a cikin karantar da mata sai ya zama yayi avoiding ya sa mata a gaba ya karantar da su duba dai irin alware nasu bai so ya bude ta kofar wacce shi ba zai iya yi ba akwai mai iya yi karantar da su ya halatta mai iya yi yayi amma shi ya hakura so don haka in kaga yayi wata muhadara ta su suna wani bangare ne daban yana wani bangare na biyu yace babin da ke bashi wahala akwai ilmul fara'id shine mai da hausa ilimin rabon gado. Ilimin rabon gado iya cikin mafi girman matsalan ilimi da malamai da yawa ba kowa yake iya magana akan rabon gado ba. Wanin ka kawo zai maka tafsirin nisa amma in ya kammala sai ya ce to in za a raba ba zai iya yi ba. To rabon gado babban al'amari ne ba kowa yake iya yi ba sai me? Sai wane da wane da wane. To shi baya yi. Amma in ka dauki littafin Al-Fara'id da Ibn Uthaymin rahimahullah sai ka dauka duk duniya ba ma abin da iya sai raba gado. Kuma a yadda na fahimta a babin gado, waɗanda suka san mathematics sun fi kowa iya sanin ilimin gado. Duk mutumin da yake secondary ya ce maka kai mas na ba shi wahala ko a university kawai da shayi da ƙyar yake sha a mathematics, to mostly in aka zo gado suna samun matsala. Amma duk wanda ya iya lissafi ya mafiya yawa idan ya zo rabon gado baya ba shi wahala. So sai ka gane kanka wanne ne. In ka ci lissafi ci na hakika ba irin ci na arha da ake lokaci a ce duk jami'an makarantar kowa ya ci credit tara, mu a lokacin ba mu san wannan ba. A lokacin da muka yi secondary sama da shekara 30 da yan kai wa yake wannan tunanin? Ai a lokacin sai ka samu secondary guda 2 passes ne a GCE ko waye. Amma shigowar NECO sai al'amuran suka dan sauko kasa, sai zama yaron da bai iya leta da Turanci sai kama credit 5 ko 6 ko 7 kai ta al'ajabi. Amma a waɗancan shekarun shekara 30-40 wanda yake guru ma haɗaɗɗe wanda ƙere ke sha da credit 2 ko 3 ko 4. Amma al'amarin yanzu standard ɗin wanda suka yi secondary irin 70s, 80s, early 90s gabanin zuwan irin sabbin exam sun san wahalancin jarabawa. Ba yadda yake da sauki a yanzu haka yake ba. Kuma a da ɗin an fi asalin guraye waɗanda suka haɗu a makarantar. Za ka samu mutum yana chemistry ko physics, textbooks ɗin nan haddace su ake yi. Muna secondary, wallahi wani lokaci yadda kuke ga ake haddan Qur'ani haka muke haddace kadun chemistry da physics da biology da makamantansu. Duk tambayar da ka kawo past question paper za a gaya maka shekara kaza ta fito, muna da solution ɗinta. Tambaya ɗaya sai a ce ta fito a wani exam, a past question paper da muke reviewing a 1985 ta fito, sai mun yi ta zaga ina za a samu solution ɗinta. Professor Tahir da yake Imam na Gombe State University, professor ne na Qur'ani da shi muke yawo lokacin, was my classmate misali. Haka za mu a ce akwai matsala ɗaya an rasa wa zai solve ɗinta, amma yaran yanzu ba sa iya yi. Yadda ake zama a yi tilawar Qur'ani lokacin haka muke zama ake karatun boko, za mu hoto tun daga fantame da ƙafa har zuwa state library lokacin wanda yake kusa da prison a anguwar sarki. Haka za mu zo everyday sai mun taho, saboda me? Saboda ana shirin jarabawa. Kuma tun a lokacin ake kwana ana karatu sai mu sa ƙafa a cikin ruwa saboda kada ka yi bacci. Za mu jika tawul ko bargo a ka ana karatu TDB. Haka ake yi, but al'amura yanzu duka sun canja. Yara har su je jami'a ba su taɓa kwana ma suna karatun ba, ba su taɓa yi ba, abin sai ta baka mamaki. So duk wanda ya karatun addini, to duka da irinsu Tahir tsangaya muka yi. Dama a tsangaya aka yi, wanda ya karatun tsangaya ya yi karatun safiya na yammaci, ya yi jadare, ya yi tashe, wanda karatun boko zai ba shi tsoro inda gaske yi. Karatun ma da ba wutar lantarki kawai, wuta za mu zo mu kunna a tsangaya, wuta ne a gabanku tana balbal tana kona kwabrinku aka kuke karatun, wa ma yake tunanin wutar lantarki a lokacin? Haka za ku rika yi, ku tashi kwabrinku ya yi zafi kamar ana dafa nama. Haka za a haddace ka yi haddan Qur'anin na farko, ka yi na biyun ka kammala, ka yi kaza sai a ce sai ka rubuta duk surar da ka haddace. Bayan ka gama sai ka zo ka rubuta ta da ka. In ka samu mai sauki ya maka afuwa akan kuskure ɗaya, in ya kai biyu to sai ka sake ta gaba ki ɗayanta, ko da aluja ka manta sai a ce sai ka sake ka kammala. Kuma a ce ka rubuta Qur'anin daga farko har ƙarshe. Akwai zangayar da sai ka rubuta Qur'ani sau 12 ba a samu kuskure ɗaya ba, sai a ce ka zama kaza a Qur'ani. Sai ka yi sau 12 ba matsala, ka zauna da aran ma iya rubuta Qur'ani da kakana taɗi da shi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wata mu'jiza sai Qur'ani. Amin, wata mu'jiza sai Qur'ani. Allah ta'ala ya gafarta wa malamanmu, Allah ya ji ganyayenmu. A lokacin sai ka dauka iyayenka ba sa son ka ne, haka kake fahimta, ba su son ka, ana ta baka wahala. In ka san karatun jadare ku yi dare, tashe kuna kwanciya sai a taso ku, wani daren awa biyu za ku yi bacci shikenan, ya iza kuma sai a da'a fito tashi. Gari na wayewa kuma sai a ce to a tafi gonar malam, ku za ku noma abin da za a ci a gidan malam, ku je ku noma ku yi komai ku dauko a cika dukkan rumbu a gida, shi za a yi shekara guda a daci. Amma yaran yanzu ake tunanin wannan, ake tunanin da gatan ma da AC a aji da komai a kai shi da mota, wallahi a haka ma ba zai iya karatun ba. Amma muna fita daga gida farkon muna kanana mu tafi har gaba da tumfure da kafa, shine mun tafi gonar aran ma za mu je mu yi aiki. Ran da na fara zuwa gona na ci karo da kunama katuwa, sauran story dai ba zan ba ku, za ku yi ta mun dariya don na ba da labarin daga nan kullun ka ganin sai ka tuna. So na yi garajen ba wasu daga cikin iyalai na, to kullun tsokana na ake, don haka yanzu baki na alaikum ba zan kara ba. Na'am. Don haka wasu suna gaba dole ne za ka yi fadawa sai ka tambayi wanda fi kowa ilimi ba, saboda wanda fi kowa ilimi din a matsala yana iya yiwa a wata matsalan wani ya fi shi. Wa yurashihu hadha alqawl, abin da yake kara rinjaye da wannan magana, annan nasa fi ahadi sahaba, lalle mutane a zamanin manzon Allah tsira da aminci tambata gare shi, fi ahadi sahaba a zamanin sahabbai radiyallahu ta'ala anhum, Allah ya kara masa yadda, kanu yasaluna al-mafdul ma'a wujudil fadil, suna iya tambayan dalibin ilimi akan matsalan ilimi tare da cewa kuma a cikin garin akwai wanda ya fi shi ilimin. Wato abun nufi shine suna iya tambayan junansu fatawa tare da cewa manzon Allah tsira da aminci sabata gare shi da fi kowa ilimi a cikinsu yana garin. Sai sayyidina Umar ya tambayi sayyidina Abubakar a fatawa, kuma a garin akwai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kaga wannan yake bayyana cewa ba wajibi bane sai an tambayi wanda ya fi kowa ilimi, tunda a wancan zabanin wanda ya fi kowa ilimi ai shine wanda ake saukar masa da wahayi, shine manzon Allah. Amma tunda sahabbai suna fatawa wa junansu, kuma fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam iya raye, wannan yake bayyana cewa ba sharadi bane mai bada fatawa sai ya fi kowa ilimi a garin, ba sharadi bane. Kuma wannan ita ce magana da take as-sawab. Ga ma hadisin Bukhari da manzo yake cewa khudhul qur'ana min arba'in, ku karbi qur'ani daga wurin mutane guda hudu, hadisi na Bukhari na 3758. Kaga a ciki da yace akwai qur'ani a wurin su, suna garin, ana kuma iya tambayan sauran sahabbai qur'ani. So wanda yake bayyana cewa ba sharadi bane na fatawa ya zama mutum ɗaya da ya fi kowa ilimi shi za a tambaya. To yanzu idan aka ce yanzu a Abuja wanda ya fi kowa ilimi ne, mai iya wa a garin nan akwai miliyoyin musulmai, to ko albashi ake bashi na zai amsa wa kowa karatu an fa tambaye sa ba zai yi ba. A Kano da muke da mutane watakila an kusa miliyan 20 in ba a kai ba, in ka ce mutum ɗaya ne ya zai ba zai yi ba. Mafhum? Tayyib. Ala ayi halin ka tambayi wanda ka san iliminsa da darajarsa ya kai ya amsa maka wannan fatawa sai ya baka. Shi kuma wannan din kada ya garaje amsa tambayar da bai sani ba, ya rika tatabbu na fatawoyin malamai magabata, ya rika aiki da su, da wannan zai taimaka masa shi kuma ya ƙara fahimta. Saboda iya da matukar wahala a duniya a yau a yi tambaya ɗaya a Najeriya da manya-manyan malaman duniya ba su amsa ba, irin lajnatu kibaril ulama, irin lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya, irin majlisul ifta na Misr misali, irin lajinatul ifta na al-imarat, irin lajinatul ifta al-kuwaitiya, duk waɗannan suna da manya-manyan majalis na malamai a Saudiya, a Misra, a Kuwait ne da sauran wurare. To zai wahala ka samu fatawar da ba amsa ba, kuma dadinsu malami ɗaya bai amsa fatawa. Mafi kankan da za ga sa malamai uku, hudu, biyar, wata ma takan kai mutum 100 da yan kai, har sai an tara maganganunsu gaba ɗaya sai a ga menene daidai din. Don akwai abin da ke ce masail annawazil, wato manya-manyan matsaloli da sun fi karfin mutum ɗaya shi kadai akan kansa ya yi ijtihadi, musamman irin wannan zamanin. Idan masail nawazil ne da shafi musulman duniya gaba ɗaya, to a bari manya-manyan malamai su taru su yi fatawa. Saboda akwai janibin da zai buya gare ka, in kuna da yawa kuka yi munakasa sai kaga kowane bangare an tabo shi, kuma ko anan ba a fatawa sai an kira, in ya shafi ilimin duniya sai an kira masana duniya sun yi bayani. injikin anatomy na mutum ne sai an kira wanda suka san human anatomy. In physiology na jikin ne sai an samu wanda ya san human physiology. In abun da ya shafi ainihin astronomy ne sai an nemo astronomers. In abun da ya shafi oceanology ne sai an nemo wanda suka sani. In abun da ya shafi da ne a ciki sai an san wanda suka san bangaren abun da ya shafi da. So komai sai an samu masanan sun yi bayani daga farko har ƙarshe. Sai kuma a ce wa malamai to me kuka fahimta da kai. Saboda dan ka zo malamin addini ko bai zama dalilin yanzu kai likita bane ka ce ba ruwanka da likita wanda kuma ya san anatomy na mutum ba daidai bane sai ka saurare shi ya maka cikakken bayanin abin da ya shafi halittar dan adam kai sai ka duba mai addini yace saboda shi addinin musulunci yana girmama kowane ilimi duk ilimi da aka samu in dai mai amfani ne ko da ilimin duniya ne addini yana girmama shi. Shi yasa fiyayyen halitta a hadisai da dama in an zo da tambaya na duniya sai ce antum a'lamu bi umuri dunyako sai ce wannan matsalan duniya ne gaskiya kun fi ni saninta amma tambaya akan kililin dibino yace a'a kililin dibino ba ni nafi kowa sani ba ko tambayoyin da suke yi sun fi ni sani. So shi yasa zaman mutum kuma malamin addini dazin min kai kai ignorin likita kai ignorin duk wani mai ilimin duniya kace yanzu kai zaka yi fatawa a'a ka saurara masa maka cikakken bayanin matsalar gabanin ka duba ko me Allah yace akan ta. Mafhum? Tayyib. Wallazi ara fi hadhihi almas'ala malan yace abun da yake gani a cikin wannan matsala annahu yas'al may yarahu afdal fi dinihi wa ilmihi la ala sabilil wujub. Yana da kyau mutun ya duba waye fi kowa ilimi da addini. Ilimi da me? Da addini abu biyu ne. Akwai bambancin ilimi akwai bambancin addini. Wani iya da ilimin bai da addinin wani kuma iya da ilimi da addini wato addini shine aiki da ilimin to sai duba wa yake da ilimi da kuma kwatanta aiki da ilimin sa a wannan hali sai kokarin aiki da abin da shi wannan din yayi me na'am ya gaya masa sai ce iya da kyau ai wannan amma la ala sabilil wujub anan ba a wajibi bane a gari akwai malamai sun kai 10 manya manya. To duk wanda kaga matsala ta faru in kana da access to kowanne tambayi wanda kake ga yafi kowa ilimi da bin Allah in babu duba wanda kake gani ala ayi halin yana kwatanta sai ka masa fatawa ba wajibi bane sai an duba wanda bi kowa ilimi da addini amma dai a duba wanda addinin sa da ilimin sa ya kai ya shiryar da kai akan matsala din da izinin Allah la'anna man huwa afdal kad yukhdi fi hadhihi almas'ala almu'ayyana wanda yafi kowa ilimin ma wataran fa zai iya zama yayi kuskure a cikin wata matsala da take ayyananniya don shi ba ma'asumi bane annabawa ne ba sa kuskure kan abin da ya shafi wahayi su ma kan abin da ya shafi wahayi ne ba rayuwar duniya ba anan ne Allah ya kare su wa man huwa al-mafdul wanda kuma yake an fi shi falala shine kaman babban dalibin ilimi kadi yusibu fiha as-sawab wataran zai iya dacewa malamin sa bai dace ba yanzu tambaya mai sauki Imam Malik rahimahullah Imam Daril Hijra an taba tambayin sa akan me matsalin matsayin tsefe yatsu a cikin alwala me yace sai yace bai halatta ba yana matsawa sai dalibin sa Ibn Wahab sai yace masa ranka yadda Allah shi gafarta malam mu ko aurin mu akwai hadisi da yace haka sunna ne cewa ana tsefe yatsu ana alwala dalibai suka ce da aka sake tambayin Imam Malik sai muka je na fatawa da abinda dalibin sa ya gaya masa ya bar wancan fahimtar tasa cewa tsaife yatsu yanzu sunna ne a yi shi wanda yake bayyana cewa zaka iya fin dalibinka ilimi akan matsala miliyan amma akwai wata matsala daya da Allah ya sa ya riska kai baka riske ta ba wannan shi yake bayyana cewa ba wai dole ne kuma duk duniya komai malami faɗa baya kuskure ba wani malami ne amma zai kuskure akwai littafi da na sani akalla mujalladi guda dukkaninsu a ciki shine fatawoyin Ibn Uthaymeen rahimahullah da yayi ya samu dalilin da yafi wannan karfi ya canja dukka fatawa ce yayi amma daga baya sai a ce akwai hadisi da yanga da sai ya canja fatawa. Canja fatawa tana kara wa malami daraja ne ka ce kaza da yanzu abin da yafi wannan karfi ya bayyana sai ka canja addinin nan na Allah ne ba naka ba dole mu bi shi da karfin dalili ba da son rai ba tunda ba wahayi ake mana ba ka karanta littafi 1000 ga abin da ka fahimta ran da ka kara littafi 100 akan 1000 tabbas iliminka ya karu sai ka ga abin da da baka ga littafi guda 1000 nan ba to dole mu amince da duk abin da muka dauka muka rike muka fahimta ba daidai bane to mu ajiye mu dauki wanda yake mai dalili abinda aka tambaye mu ba mu sani ba mu ce la adri yawan cewa baka sani ba Sheikh Zainuddin Sami As-Suqair ɗaya daga cikin manya-manyan ɗaliban Usaimi rahimahullah yana cewa yana sa Allah ya buɗa maka ƙarin ilimi tambayar da baka sani baka ce la adri ko wallahu alam wanda ma kasanta bayan ka amsa sai ka ce wannan fahimta da muka yi ne da fatawoyin malamai amma duk da haka wallahu alam to wannan wallahu alam yana ƙara wa ɗalibin ilimi ya zama mime na'am ya zama mai ilimi Allah ya masa ƙarin buɗi a cikin ilimi din mafhum tayyib na'am wa huwa wa man huwa mafdhul kad yusibu fiha sawab fa huwa ala sabil al awlawiyya don haka tambayar wanda yafi kowa ilimi da tsoron Allah ba wajibi bane sai dai awlawiyya ne wato priority ne in an samu gara basar to a tambaya in an samu me gara basar to a tambaya sheha za ka ga su Ibn Uthaymeen rahimahullah lokaci in suka zo harabi suka yi sallah in suka fita dalibai biyu su kawai suke yi tun daga wurin har a shiga mota tambaya ake musu har su shiga mota kuma za su yi ta amsawa duk inda ka samu dama da su jefa tambaya za a kara maka ilimi wani lokaci tambayi littafi za su ce maka littafi kaza na da muhimmanci je ka nema kan matsala kaza akwai ranar da ya fito a haramin makka mutum ne kana mutawadi'an jiddan ya fito a haramin makka ya yi sallah sai ya zama takzi ya tare da ya tara takzi mai takzin sai ya ce masa sai ya ce zai kai shi anguwa kaza tana da rata sai mai takzin din bai gane shi ba sai ransa ya ɓaci da ransa ya ɓaci sai ya ce man ant wane ne kai sai ya ce masa ana Muhammad bin Salih al-Uthaymeen ni ne Muhammad Salih al-Uthaymeen mai takzin sai ya ɗauka irin izgili ne sai ya ce ana bin bas ni kuma ni ne bin bas sai ya ce bawan Allah ka tambaye ni akan ni waye na gaya maka asalin sunana kuma ka ce kai wane ne bin bas kuma ni malami na ne ba kuma kai din shi ba ne ni kuma ni din ne da ya duba sai ya gane shi sai fashe da kuka mai takzin din sai ya fito ya ba da haƙuri har ya shiga cikin mota wasu ba su je sun shiga mota sai ya ce sauke zai kai malam sai ya ce a'a tun da ka ɗauki wasu a wurin Allah sun fi ni haƙi ka kai su na haƙura ne ba zai sauke wanda ni na shiga cikin motar ka ba sai ka yi me sai ka kai su sai haƙura duka wannan menene tawali'u ne asalin ulama ar-rabbaniyun kenan ya taba iya tafiya a mota direbansa na jansa zai tafi Qasim ya fito daga Riyadh me ke faruwa yana bacci sai ga irin road safety a Saudiya sun tsaye da motar da suka tsaye da motar tasa me ke faruwa daidai da sun kammala sai direban ashe direban yana gudu ne da ya wuce speed da aka ce ayi suna da na'ura da ke musu indicating su ba manuali bane yana ganewa suna suka tsaye da suka ga malam a motar suka ce malam eto wuce 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 shi kuma sai ya farka sai tambaye direban sai ya ce gaskiya nayi kuskure ne na wuce limit na gudu shine da suka ganka a cikin motar sai suka ce in wuce har za su sa mun ainihin tara sai suka guje sai malam ya ce a'a mu koma wurin su sai suka dawo wurin nawa ne laifin da yayi suka ce riyal 1000 ne sai ya ce kai kai laifin ko ya ce yes ban hana kai bai ce hana sai ya ce to a cikin albashin ka za a ba su za a biya riyal 500 ni kuma in tallafa maka zan ƙara riyal 500 sai ka biya su ya ce duk ƙasar da aka waye gari wani babba zai laifi a bar shi ƙarami ya yi a hukunta ya ce Allah yana cire albarka a cikin ƙasar ya ce ba zai yadda ba dole sai ya biya kuɗin ya ce ta yadda yana bari annabi ya ce wannan shi ya halakar da wanda suka rigaye mu in babba ya laifi sai a ɗaga kafa in talaka ya sai a kama shi ya ce ba za mu yadda da wannan ba ya ce kuɗin sai an biya bai yadda ba kuma ya musu nasiha ya ce kar ku ƙara yin wannan in kuka yi wannan kun gayyato fushin Allah zuwa ga mamlaka ne Allah ya fushi da mu in an yi doka duk wanda ya kare doka a karya shi shine ake zama lafiya shi yasa tsarin musulunci ko immunity clause babu shi duk wanda ya taba doka ana taba shi shine tsarin musulunci Allah shi samu wani lafiya Allah ya gyara mana kasar mu wal arjah malam yace abinda yake magana mafi rinjaye ayyas ala man huwa aqrabu ila sawab ya tambayi wanda yake ga yafi kusa zuwa ga daidai li ilmihi a iliminsa wa wari'ihi da kuma taka tsantsan dinsa da rayuwa wa dinihi da kuma rukunsa da addini taka tsantsan da rayuwa wa akhiran malam yace na karshe ansahu nafsi ina nasiha ga kaina awwalan na farko ina yi wa kaina nasiha wa ikhwani da ƴan uwana almuslimina wanda suke musulmai wala siyama musamman particularly talabatul ilmi taliban ilimi idza nazalat bi insanin nazila idan wata matsala ta auko wa mutum min masailil ilm daga cikin inda yake bukatan shari'a na ilimi Allah ya ta'ajjal kada yi gaggawan fatawa gaggawan fatawa kuskure ne gaggawa wa ya tasarra kuma ya zama iya gudu-gudu hatta ya tasabbat har sai ya yi tasabbuti ya tabbatar wa ya alam ya san fa ya kuli sai ya fada me ya sani abinda Allah ya fada li'allah ya kula alallahi bila ilmin na kada ya kuskure ya fadi fatawa akan Allah babu ilimi saboda yin fatawa akan Allah babu ilimi iya cikin manya-manyan kaba'irai da Qur'ani ya ce Allah ya haramta qul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batin wal ithma wal baghi bi ghayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna fadan magana akan Allah babu ilimi babban laifi ne wana sura kenan na'am سوره الاعراف ايه نوى زي زما ايه 33 هو زي زما 33 هكذا ايه 33 سوره الاعراف كاغه ده الله يكرا منين ابن ده حرمتا شينه مغنى اكن الله بابو علمي شيسا نكن يي نصيحه سو ده داما ga daliban ilimi da hatta malamai shine mu yawaita bin fatawoyin malamai mu rika amsa tambaya da abinda malaman duniya suka fada mu daina garajen yin ijtihadi ba mu kai matakin ijtihadi ba duk matsalar da malaman duniya suka kalle ta suka yi fatawa yafi dacewa mu dauke ta mu fahimta akwai fatawoyi da suke kebantuwa da gari haka ne amma duk ba su kai kashi da cikin 100 ba kashi 99 cikin 100 fatawoyin addini daidai suke kowane gari a duniya ɗaya ne wanda suke bambanta kawai masail ne dake da alaka da larura musulmin dake Saudiya kana iya haramtar masa patronizing bankin da ba na addini ba amma wanda ya samu kansa a kasar Island misali ko ya samu kansa a wata kasa da ba musulmai da yawa ba za ka ce masa haramun ne je conventional bank ba dan me dan wurin bai da wani alternative mai karfi da kai kake da shi a kasar ku so akwai fatawa dake da alaka da me da halin da wasu musulmai ke cikin rauni fatawa da zaka yi musulman dake Saudi a wata matsala ba daya ce da wanda take ga wanda ke kasar America ba can daula ce islamiya nan kuma ba haka bane can kasa ce majority ta musulmai nan ba haka bane so a wajen fatawa akan duba halin rauni na al'umma tukunna a musulmadawa irin waɗannan fatawoyi mai iwa ne ba su ce 1% ba malamai suka ce kamar Sheikh Sami ibn Muhammad As-Suqair yace in kaga malami yayi fatawa yayi kuskure ɗayan abubuwa biyar ne suka faru gare shi na farko yace al-qusur fil ilm na biyu al-qusur fil faham na uku an-naqs fil ihata bil mas'ala na hudu shine yace ittiba'u shahawa aw ko kuma su'ul qasd ko su'ul irada na biyar kuma yace al-ma'siyah wadannan sune manyan dalilai biyar dake sa in dai ya aukutu a kuskure fatawa na farko shine an-naqs fil ilm القصور في العلم شيء اذا ما علمي متين بي كايي magana akan matsala ba sai yayi to idan ilimin mutum bai kayyai magana akai ba yayi to ana iya samun kuskuren fatawa na biyu ya zama fahimtar sa ba ta kayyai magana akan matsala ba sai yayi dan ilimi daban fahimta daban wani yana da ilimi ya haddace ayar amma tafsirin ta iya translation ya sani amma fahimta ke sa a ciro hukuncin da yake ya buya ba a fili yake da zaka gani a cikin tarjuma ba na uku yace ana samun al-ainihin an-naqsu fil ihata bil mas'ala matsalar bai samu yayi ba sai isheshe akan ta ba me iya wa shi malami ne amma akan wannan matsala ba zai iya ba kamar misali Sheikh Muhammad Nasir Rahimullah malamin hadisi ne amma yace ba zai raba gado ba dan bai fahimci matsalar raba gado a aikace ba practically bai fahimta ba theoretically ne yake iya yi sai dai bayani amma aikace ba zai iya yi ba to kaga kana iya zama malami amma akwai wani bangare dake da wahala da Allah ta'ala bai sa ka fahimce shi na hakika da zaka yi ba na hudu malamai suka ce akwai su'ul irada mummunar manufa ya fahimci matsala din amma bai so ya amsa tambayar daidai don in ya amsa daidai akwai matsala to sai karkatar da matsalar saboda mummunar manufa ko dan ya kare sarransa ko dan ya kare wani abun da ya rike wanda yake na kuskure ne ba daidai ba sai karkatar da abun dan kare karre dan ko kai ilimi fa bai zama wai an kubuta sai ilimin da aka yi da tsoron Allah ilimin da ba don Allah aka yi bai hana halaka nabiyar malamai suka ce al-ma'siya sabon Allah duk mai ilimin da ya fada cikin sabon Allah yake ido bude ido rufe to mafiya yawa bai cika dacewa cikin matsaloli ba so it is important that mutun ya dage ya tabbatar da cewa bai wuce gona da iri ba mafhum tayyib don haka wannan matsala ce da take da matukar muhimmanci Allah shi sa mu wanye lafiya so da nasu da abubuwa guda biyar fa innal insana al-mufti shi malami mai fatawa shi wasitatun ne bainan nasu wa bainan Allah wato shi kaman wani masinja ne ko kuma mai kai kawo tsakanin Allah da bayinsa duk mai fatawa yana kai kawo ne tsakanin Allah da bayi kaga kenan aikin sa babba ne so wajibi ne ai kaffa kaffa a wurin yin fatawa gaggawan fatawa yana iya halakar da al'umma gabaki dayanta fatawa ta gagga babu ilimi ga sai a hadisai yasa wasu ma an musu fatawar kuskure har sai ya zama sanadin barinsu na duniya shi yasa ibn al-qayyim rahimahullah ya rubuta fi alamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin wato kaman announcement da educating waɗanda suke yin signing a matsayin Allah shi mai fatawa fa kaman waje ne da Allah a ka'ida kaman Allah ne zai sa hannu sai kai kaje ka sa hannu a matsayin Allah ai maganar babba ce jama'a sanya hannu a matsayin Allah subhanahu wata'ala matsalar ta girma fa innal insana mufti wasitatun bainan nas wa bainan Allah yuballighu shari'atan la kama sabata ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam yana isar da shari'a ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ta tabbata daga manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi saboda manzon Allah sai ke ce al-ulama warasatul alle su malamai magada annabawa ne wannan asar din ya zo a cikin hadisi na 3641 cewa malamai magada annabawa ne al-ulama warasatul anbiya wa anna al-anbiya lam gadar duk wanda ku ya dauki ilimi ya gaji ilimi a wurin annabawa to lalle a cikin ya samu gadon ilimi to ya samu babban rabo duk duniya babu wata kyauta da Allah yake wa dan ilimi ilmul alimi wa aqilul aqil ikhtalafa man dhalla bidhi minhuma qad ahraza sharafa fal ilmu qala rahan wa qala lahu bi ayyina ar-rahman fi furqanihi ikhtasafa fa dhana anna al-ilma sayyiduhu fa qabbala al-aql ra's al-ilmi wa ansarafa wato debate akai tsakanin hankali Allah ma yace wa ilmi lalle kafi ne don shi hankalin ma in babu ilmi to hauka ne malamai suka ce wai tamannaita an tum si faqihan munaziran bi ghairi ana wal jununi funun idan mutai ce ina so ya zama aran ma gangaran ko babban malami mai tafsiri ko masanin sunna amma sai ce sai dai bana so na sha wahala ina so in zama babban malami babu wahala sai ka ce masa to hauka fa fanni fanni ne ba iri daya bace kawai sai ka ce wal jununi funun ita hauka fanni fanni ne wato kana nufin ba wai dukkan mahaukaci ne yake kwana a layi ba akwai wanda a gida yake kwana da iyalansa har yayi wanka ya guga ya fito saboda me ba a taba zama malami ba a wahala ba ba a taba yi ba in ka duba ikra bismi rabbikal ladhi khalaq sura ta 96 a qur'ani ayoyi biyar da aka fara saukar fiyayyen halitta ai da malaika jibril zo ya karanta yace ikra yace man ana bi kare matsa shi yayi fiyayyen halitta yace naji matsin da gasken gaske a jikina ya takura shi ya kare ikra yace man ana bi kare ya saki ikra sanda akai sau uku tukun Allah ya bashi ikra bismi rabbikal ladhi khalaq malamai suka ce darasin da ke ciki inda za a matsa fiyayyen halitta ya wahala tukunna a bashi ikra yace to taya zaka samu ilimi baka wahala ba ilimin duniya ma ya muke karewa akan ilimin duniya na bargonbe na jibouti na shekaru ina karatu a jami'a akan ilimin duniya na fitin tafi har United Kingdom na zauna a cikin sanyi sanyi da yake minus wani lokaci a garin mu minus kake dauka ka huto a cikin kankara kake yawo duka mai ilimin duniya bare ilimin qur'ani kuma kace kana so kai karatu amma baka so ka sha wahala abba ina aka taba haka in karatun addini ne duk gatan da aka makan baka da ce qur'ani wallahi sai ka ji jiki babu wani shortcut na tilawa ko irin tilawar zamani da ake bare irin ta da zaka wanke allo ka dauki alkalami ka kaifa ka zauna ka rubuta allo kai wasali ka je ka karanta shi ka haddace shi sai ka rubuta kake haddacewa kuma kai sauka a ce sai kai maimaici a wuni ɗaya ku yi karatu sau biyar kuna ku yi jadare ku kwanta karfe 1 na dare karfe 3 an tashe ku an ce ku koma ku zo kunna wuta ku yi ta karatu kuna karatu a zo da bulala ana dukan ku ko gingide kai sai an dake ka kuna asuba ku ci gaba da karatu karfe 6 da rabi a ce kuma ku kama hanyar gonar mala ku tafi gona kuna mata harbe ka ba ma kudin allura irin yanzu na zamai da za a yi kawai sai dai aje hada wuri ganyen itace a shashafa maka ce to a ci gaba da aiki ku je gona ku wuni abin da za a baku shine kawai dan kunu ne da ya kwana za a zuba ruwa a cikin sa a dan yi silke haka a baku ku dandana shi za ku sha ku dawo ka taba ga an haddace Qur'ani ba wahala ba kuma tilawa ta gaskiya duk inda ka an ce wani fa'aran ma ne kuma yazo ya maka tahajjud ko irin yaran mu na zamani da ba su yi tsangaya ba duk wanda ya maka tahajjud to wallahi ka riga girma babban mutum ne in dai wanda ya je PhD akan asatirul awwalina ana masa haka doctor wallahi duk inda kaga aran ma babban mutum ne duk in sai dan baka wahala ba kaje ka wahala ka gani duk wanda ya haddan qur'ani ya sani Allah in kaga mutum yana yawo a qur'ani kaga ya san qur'ani gaba da baya to wallahi malam ko a cikin aran mu'min ne girmama juna ake kawai ana tuna wa juna wahalan da aka sha ka zo ka zauna ka dauko aya a kawo maka ka dauko ka za a yawo a qur'ani kuma kace wai kawai abin ya zama karfa ka duk wata baiwar da Allah ya maka wai ana ga wani iya da baiwa wani iya da karfin hadda duk karfin hadda in kai tilawa wallahi sai ka ji jiki duk wanda ya wallahi ya ji jiki alhamdulillah yadda kuke faɗa kuna mana zaton alheri muna haddace abu da gaggawa muna wallahi duk wannan mun dandana kudar mu a tsangaya ai wallahi qur'ani ba karin magana bane ka haddace shi wai wai ka dauka wai wai a bulus ka sha na wai a haka ma kai karatu kana yaro muna haddan qur'ani mukan zo masallaci ba mu san me muka haddace ba kana karami kana sahu na bakwai liman zai tuntube daga can kake tare da shi kuma kuna wasa a sahu saboda kankantan shekaru amma duk da haka akwai jin jiki kuma tilawar da kai kana karami tafi zama akwai wanda kai kana da girman ka shi yasa duk karatun an girman mafiya yawa adult education ne dan wasu harkokin da akai ana yarinta in yau kace ayi su to al'amarin ya jika kuma dadin karatu in kai a bayin yana ƙara buɗe gaban ne lokaci yayi saura minti biyu to ba za dai mu ga maltafin nan ba kenan ko to bari mu gani in Allah ya sa na samu dama sai a kammala next week in ban samu ba ina da tafiye-tafiye to zai shiga bayan Ramadan ke dan Allah ya kai mu amma dai zan yi kokari a zama an kammala shi sati mai zuwa zamu tashi wa akhbaran nabiyyu sha manzon Allah ya bada labari annal quba thalathatun alqale kala uku ne alqale biyu ɗin wuta ne ɗaya ne dan aljanna duk inda alqale suka gyaru kasa tana gyaruwa idan alqale suka lalace kasa dukkaninta tana lalacewa shi yasa gyaran alqale kamar yadda hadisin su sunan na Imam Abu Dawud hadisi na 3573 gyaruwar su shine gyaruwan al'umma duk inda adalci ya zama mai kuɗi ke saya ba wai gaskiya ke baka ba to wallahi an shiga uku kasa ba ta kyau sai an wayi gari duk mai gaskiya shi yake samun nasara a kotu ba mai kuɗi ba amma inda ya zama justice is for sale wallahi al'umma ta lalace ba abin da ke lalata al'umma kamar adalci wai sai da kuɗi ka saye shi talaka bai da kuɗi shi aka zalunta ya je kotu a kada shi dan bai da kuɗi wallahi bala'i ya kai bala'i system bai zama ya gyara sai an waye gari talaka yana iya daukar mai mulki ko mai kudi ya je kotu in ya fi shi gaskiya yayi nasara talaka ya je kotu da sayyidina aliyu yana khalifa yana amirul mu'minina nad musulman duk duniya aka kada shi a kotu kuma wanda ya kada shi ba musulmi bane wallahi auren ya musulunta yace ina ba musulmi ba a zo gaban alkali musulmi da shugaban musulmai na duniya kuma na kada shi yace in ba musulunci mai na za samu wannan adalcin kuma ya kada mai biyan sa albashi saboda mai dambe ka hujja da ni na bayar ba kuma aka kada shi yace to in ba tsarin addini kuma ina za samu wannan so shi yasa system baya gyaruwa sai an waye gari mai gaskiya shi yake samun nasara a kotu ba wai mai kudi ba duk kudinka da mulkinka in baka da gaskiya zaka tashi zero to shine system ya gyaru Allah ta'ala ya gyara mana al'umra
amin
Allah shi samu wanye lafiya Allah ya ji kan iyayenmu da malaman mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma aminna fi awtanina Allahumma asli a'immatana wa ulama'ana wa shababana wa ulata umurina Allahumma kun ma'ana wa la takun alayna Allahumma walli alayna umurana khiyarana wa la tuwalli alayna umurana shirarana Allahumma balligna ramadana bil iman Allahumma balligna ramadana bil iman Allahumma balligna ramadana bil iman Allahumma kun ma'ana wa la takun alayna Allahumma walli alayna umurana khiyarana wa la tuwalli alayna umurana shirarana Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والله تعالى أعلم